daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu stashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. Duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 6 ga watan Satumba na shekarar 2022 zamu yi magana ne akan dalilan da suke sawa matasa ke yawan aikata laifuffuka. Haka yake masu sauraron mu, muna tafa da ƙarin bayani a cikin shirin namu na yau. Wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masana da matasa a zaurin tattaunawar mu. Sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. Jama'a masu saurare, ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da baki a teburin tattaunawar mu.
Mai sauraro, barkamu da sake sadara ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Yau zauren namu yana tare da matasa, inda zamu tattauna da su akan laifuffuka da matasa suke shiga a cikin al'umma. Shin waye irin laifuffuka ne matasa suka fi sa kansu a ciki? Cikin zauren namu muna tare ne da Yusuf Sa'ad, Muhammad Sani, Yasira Umar da Asma'u Ibrahim. Barkanku da zuwa. Akwai damuwa sosai akan yanda matasa a shekaru da dama, ba wai ina nufin wannan lokacin ba, inda suke shiga cikin harkokin da ya shafi aikata laifi ko ta'addanci. Abin yana farawa daga tun daga unguwanni har ya zama ya faɗa da an shiga gari ana yi. A matsayin ku na matasa, da wayansu abubuwa kuke ganin matasa sun fi shigar da kansu a ciki na laifuffuka? Mallam Sani.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Idan aka ce laifuffuka na matasa suna da yawa, amma mafi akasari wanda muka fi leƙawa ko muka fi sa kanmu a ciki shine inda zamu samu kuɗi.
To, ba na jin daɗi bane.
Eh, to ai kuɗin shine jin daɗi, Malama Binta. Idan aka ce akwai kuɗi a wurin, to muna nan. Ba ruwanmu da wani implication, wani me zai je ya dawo, ko yaya za a yi. Wasu ma sun san ga hukuncin ba, amma to sai nakan rasa ko yanayin kasan ne ko tarbiya ne ko me dai, irin hankalinmu da ya karkata kawai inda za mu samu kuɗi.
To kamar wani irin ayyuka ake yi na laifin wanda yake kake ganana kawo kuɗi?
Akwai ayyuka da ya shafi harkar sai da ƙwayoyi, shiga yanar gizo, yin damfara da dai makamantan su.
Fatuwa da ake cewa yahu-yahu ko fa wannan?
Yahu-yahu ke nan.
To,
yahu-yahu din ma ai kala-kala ne.
To, ina jin ka.
Akwai yahu-yahu wanda ake yi kawai shi na banki ne. Kawai inda za a samu banki, kudin banki a wawushe shi kawai, ai sama da kudin aje ai ta hawa manyan motoci. Akwai yahu-yahu wanda kawai za a kira ki ne ai wajen reji, a ce miki ai ki turo da pin dinki. Ko kin ga irin wannan abun da yana da alaka da kawai yanda za a samu kudi. So mun zo wani zamani ne wanda wani sa'in bana ganin laifin matasan kawai kaman zamani ne na, ba wai na ce ba su da laifi ba, kawai an zo zamani ne da mai kashe da shi, ana duba kawai mutuncin ka shine abin da ka tara.
Wato shi yake janyo ra'ayin,
wannan shi yake janyo ra'ayin maganan gaskiya. Zaki ga ko aure mutun ya je nema, ba a wani bincikan ma me kake yi ko ko ina daga ina ka fito, nawa kake da shi a kasa. To kin ga ko idan aka ce an tashi a cikin al'umma wanda ba a daraja mutuncin mutun sai kawai akan kuɗi, to dole a samu matsala.
Yusuf, bayanin da Muhammad Sani ya faɗa cewa matasan kun furin jayan kanku a bangaren da za a samu kuɗi, wato duk laifin da za a yi, amma wanda yake janyo kuɗi shi kuka fi mai da hankali akai. Ba ka ganin saboda ku ne majiya ƙarfi, wato matashi shine yake kan ganiyarsa, ya kamata a ce kun samu kun yi amfani da wannan ƙarfin ne wurin yin aikin ƙarfi don nemo kuɗi, da kuma kwakwalwarku yin amfani da kwakwalwa, tunda yawanci aka ga akwai basira da suke amfani da shi ta amfani da yanar gizo wurin neman kuɗin.
To gaskiya abinda Malam Muhammad Sani ya faɗa, ina goyon bayan shi 100%. Kamar yadda kika ce, shi matashi na wannan zamani in aka yi la'akari da su, mafi yawancinsu za ki ga mutane ne masu basira su, amma madadin su rika amfani da basiransu ta hanyar da ya kamata, sai su rika irin abin da ake cewa neman shortcut, wato kamar yanke kenan, suna neman inda ina ne za su samu nan da nan nan da nan, suna gaggawa. So ta wani bangaren kuma za a iya cewa matasa wasu suna tsintan kansa irin wannan halin na laifuka ne, ba wai da san raɗin kansu ba, sai dai don yanayi na rayuwa. Kamar yadda za ki ga wasu a irin makarantu haka, za ki ga ɗalibi mai basira daga taimako haka, yana taimakon abokan karatun shi wajen zana masu jarabawa, to sai ya amfani da wannan daman ya ga cewa, to tunda ina da wannan basiran, me zai hana in mai da shi wani hanyar samun kuɗi, sai ya koma yana yi ma mutane jarabawa, yana neman kuɗi da wannan wanda hanya ce wacce bata kamata ba.
Nan na fahimce ka, kamar a ce idan za a ja jarabawan fita makarantar gaba da firamare kenan, haka samu matasa suke zana ma wa'ansu kenan?
Yayi, ba ma na gaba da secondary ba, har zuwa jami'o'i ma abin yanzu ya kai har tanan. Za ki ga dalibai a makaranta suna zana ma ƴan uwansu dalibai jarabawa da niyan domin su taimake su, su ga sun fita, wanda kuma ba daidai ba ne, kowa ya san wannan.
Kuɗi ake biya?
Akwai wanda ake ba su kuɗi, akwai kuma wanda ake ba su wasu abubuwa, wasu za ki ga da ƙwayoyi ma ake biyan su, saboda sun samu kansu a hali na addiction, wato sabo da shan miyagun ƙwayoyi, so za su rika amfani da wannan baiwan nasu, suna yin abubuwan da bai dace ba.
To inda aka ce matasa har da mata a ciki, tunda matasan maza da mata ne, bangaren ku na mata wa'ansu irin laifuffuka matan suka fi shiga a ciki?
Mu dai bangaren mu na mata, gaskiya za ki gani irin mace tana irin shaye-shaye ma mata na yi. Gaskiya mata suna shan kwaya sosai, kuma suna taimaka gurin sai da kwaya. Kamar yanzu akwai matar da za ka gani tana da mijinta ba zai bata tafita ba, amma za ta kira ƙawarta mace ta kawo kwaya ta shigo mata da shi a cikin gida, ta zo tana sha, wani mijin bai ma san matar shi na sha ba, to kaga waye ya ba ta taimaka, wannan ƙawarta ta.
Wato mata ne dai suka yi
mata ne dai suka shiga cikin wannan harka, kuma sai da amma mata suna yi, saboda na san ma gurin da zaka ga mata suna zuwa siyan kwaya, ni na ma san wanda suka zauna kawai sana'arsu kwaya ne, saboda wasu za su tunanin ai mace ba za ta iya saida kwaya ba, to amma yanzu ga mace ta zo ita ce mai saida kwaya. Wani namijin zai zo za ka gani kamar ya zo saurayi ne ta ɗimi, amma kwaya zai zo ya siya ya tafi ya je sha abin shi. Wata kuma ƙawa ce za ta zo, wata ma za ta bi gurin iyayenta ne, ni zan je gurin ƙawata, wanda wasu iya za su tunani ai ƙawar tana tare da iyayenta ne a gida, to amma in an zo ya a sai kwayan a sha a ɗan yi bacci, idan an je gida a ce ni fa daga nan fa mun je gidan wata ƙawata ne, wanci an yi wasu abubuwa, mamanta ta tsaye da mu muka ɗan taya ta wani abun, to duk dai daga nan kafin iyayen su zo su gane, kuma lokacin da iyayen za su gane kwayan ta riga ta bi jikinta yadda ba za ta iya dinawa ba.
Ina wancan rahoton yadda mata suke haɗa baki da kidnappers, ana kidnapping mutane, wata za ta iya zuwa ta ce da Allah zo ki raka ni wani waje, haka ta je ta kai ta wani wajen a zo a yi kidnapping ɗinta. Sannan kuma ana haɗa baki da mata wurin yin sata da su fashi haka, za ki ga mace ta ɗauki mai napep sun tafi, san wani daji za ta iya ta bashi wani ɗan lemu, gashi nan na ɗan kyautata maka ka ɗan sha, daga na mai napep da zai fara bacci a zo a ɗauke mishi mashin.
Kuma ta kina ganin matasa ne?
Matasa ne.
To a duk wannan abin da kike faɗa, amma har ga ku kome kuke ganin dalilan da ya sa matasa suka shiga cikin wannan aika-aika, ba duk da cewa kamar yadda shi Muhammad Sani yake faɗin cewa ba wai ba san cewa akwai abin da zai iya biyo baya bane, ma'ana idan an kama ka ba dalle bane ka tsira da rayuwarka, me yake sawa, me yake ƙarfafa musu gwiwan shiga cikin wannan harka?
To magana abinda ke ka iya ke jefa matasa wajen yin abinda bai dace ba yana da nasabobi da yawa. Akwai nasaba na iyaye, akwai nasaba na al'umma, akwai kuma nasaba na rashin doka a ƙasa. Idan aka zo maganar bangaren iyaye, zaki ga abin takeici wai uba zai iya kashe daga miliyan 1 zuwa miliyan 10 wajen ba ma yaron shi ilimi ya kai shi ya boko. Amma idan yaron ya gama makaranta, kai baka koya mai mu'amala da mutane ba, kai baka koya mai sana'a ba, baka bar shi shi ya je ya ma nemi nashi ba, kawai saboda soyayyen iyaye ne ko me ka killace yaro ba ka san yana fita tunanin ka wai kana protecting, kana bashi kariya. Amma sai ya gama makaranta zai zo ya zauna a gida ba aikin yi kuma ka zo kana mai gode.
To kina riga ya sama da makaranta na dan bashi kobo da CC yana dan samu da kashewa.
Yawwa malama Binta, a makaranta za ki ga yaro yana rike wayan 1500 saboda ciwacin school fees, babu banda littafi zamu sai hand out, ya saba da kashe kudin. Amma sai ya zo ya kai shekara 18-20 ya gama jami'a ko 25 ma sai ya dawo gida baban ba zai iya taimaka mai ba.
Kuma bai maganin CC.
Bai maganin CC. To kin ga kuma ya je ya koyi ilimi. Ilimin fa ba wai na boko kadai ba, a'a na zamantakewa, saboda a wannan jami'an da yayi wannan zaman ai akwai mutane kala-kala daga kuma sassa daban-daban sun zo ya koyi dabi'an su, ya koyi wani karin ilimi ko ila shi zaki ga Allah ya bashi baiwa na yin harkan kwamfuta din nan. To ya zo ya zauna ya saba siyan wayan 1500 iPhone kaza, ya saba sayan mai kanshi rigan 2000, ya zo ya gama makaranta ba school fees, ba kudin abinci, ba ciwa-ciwa,
riga ta kodi.
To ya zani ga kuma lokacin ne yake lokacin da yake son kudin, saboda lokacin kila yana da budurwa yana tunanin yin aure. To iyaye ba su taimakawa, sannan sai al'umma, wani iyayen sun yi kokari sun ba yaron su tarbiya daidai gwargwado duk abin da yake so sun mai, amma da ya je jami'a ya haɗu da wasu abokai minti 5 an lalata mai tarbiya, an koya mai wani dabi'u ko an bashi wani ilimi wanda ba zai amfane shi ba sai dai ya amfani da shi wajen yin wannan yahu yahu.
Kuma nan da nan kwana 1-2 ya ga wani ya yi babban kuɗi.
Haka ne, nan da nan ya ga abokin shi na hawa marsandi. Aha, mutum ina fa kana jin daɗi, ai ko wallahi account ne da na samu zai yin AB. Zuciya dama yana a buƙace yake, so dole ya je yayi. Kin ga ɓangaren al'umma kenan. In aka zo ɓangaren gwamnati, za ki ga ba doka. Za a kama mutum ya yi laifi, amma da an kai shi a yi mai hukunci ko kuma bari ma an baki misali, za ki ga ɗaya yaron talaka ne, ɗaya yaron mai kuɗi, da an je da su su biyun sun yi laifi, sai ki ga an saki yaron mai kuɗin ba zai ma kwana kila a wannan police station ba, shi yaron talakan sai dai shi ya tashi ta kwace shi. So akwai abubuwa da yawa da za ki ga suke ƙara hassasa rashin tsaro ko kuma su matasan suna shiga irin waɗannan abubuwan da ba su dace ba.
Sana'a mata, matan da ba ta sana'a ta.
Madalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren tattaunawar namu.
Akwai lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kirarin cewa matasan Najeriya suna da kasala, wato masu san jiki ne kawai. Di alezi inji kalmar da ya amfani da ita, wato masu san jiki ne kawai, kiwu ya ce ta yi musu yawa. Kuma matasan suka yi ca a matsayin cewa me zai sa, dan me zai sa shugaban kasa ya yi musu wannan hasashe cewa suna da kiwu. Anya baka ganin kaman maganar ta sa matsayin sa na babba ya hango abin da yake nufi ne cewa kun fi son abu mai sauki, ba kwa son wahala, kun fi son inda kawai za ku zauna a rana daya. Kuga an cewa rana daya Allah ke yin bature, inji Bahaushe, kaman kila abin da kuke tunanin zai iya faruwa kenan.
To faganan shugaban kasa Muhammadu Buhari ba za a ce ya faɗi daidai gaba ɗaya ba, kuma ba za a ce ya yi kuskure gaba ɗaya ba, saboda in muka kalla ta wani fuska, matasa yawanci in ka duba mafi yawancin lokuta suna duba ne da waɗanda suke sun riga su wato zuwa duniya, kuma magabatan su kenan. Za ki ga mutum ya ga wani misali ya tashi yana tafa fituka yana da baiwa, ba bashi da baiwa ba, amma an kasa samu wanda zai taimaka mishi ya zama ya samu nasara, sai matashi kawai ya yanke hukuncin cewa shi ba zai tsaya ya bata lokacin shi ba, yayi kaman yanda shi wancan yayi, kawai zai duba ne ya ga wani hanya ne mafi sauki wanda zai samu kuɗi nan da nan ba tare da ya sha wani wahala ba.
Wato rashin ganin sakamako mai kyau daga wajen wayansu wanda suka maida hankalinsu akan gina kansu da kansu, shike sa wayansu daga ciki suke samun wato karyewar gwiwa kenan.
Yauwa, tabbas haka ne, shi wannan shike rage musu kwarin gwiwa. Tunda akwai misalan matasa da na sani, zaki ga wasu suna da baiwa, wasu har helicopter sun hada, wasu sun yi motoci, amma an rasa wani daga cikin gwamnati ko wani kamfani wanda za su zo su nemi taimakon wayannan yaran, wato a ba su aiki kenan ko a ba su wani dama. To sai mutum yana zaune, misali sai wani dan ta'adda ya zo ya ce mishi ga dama nan zan baka, tunda kana da basira za ka iya hada mun bindigu ko makamai. Mutum ai zuciya aka ce ba ta da kashi, wani zai iya karkata ganin irin kudin da aka mishi ta yi zai karba ya je yana abubuwan da bai kamata ba. To shi ne bangaren da nake kallo na cewa gaskiya Muhammadu Buhari maganan da ya faɗa akwai kanshin gaskiya ta wani bangare. Ta wani bangare kuma akwai matasan wanda in ka bibiya za ka ga duk da yanayin matsalolin da muke fama da shi a ƙasa suna iya bakin ƙoƙarinsu don su ga sun taimaki kansu kuma sun rufa ma kansu asiri.
Maganar shaye-shaye mai sira, mata da yawa da ake samun suna shaye-shaye nan, duk da an ce dama duk abin da matashi ke yi yawanci suna yi ne don saboda akwai wani abu da za su samu na amfani. Amma ta din kin da maganar wacce ta zama wata babban malama saboda tana shaye-shaye?
Sai ba za ka zama malama ba in kana shaye-shaye. Karshen shaye-shaye shi ne maybe daga karshe zai zo ma baka ma da matsaya ne ma gaba daya, hankalinka zai kauce, kuma ba za ka samu mijin aure wanda za ka zo ku yi aure ba, an ya kai ga kun kai ga haihuwa, maybe yaranka sun zo ma sun ji kanka nan gab, zai iya kawo hauka. Kuma duk namiji mai hankali ba zai aure macen da take shaye-shaye ba, saboda ya san tana shaye-shaye, to in ta haihu me za ta ba yaranta tarbiya?
Asma'u, tun da kika taso na san kina ganin mahaukata akan hanya suna yawo, wani lokaci kake ga yawancin ma mahaukatan matasa ne ba tsofaffi ba. Kin taɓa yin tunani a cikin zuciyarki cewa me yasa wannan abin ba zai zama darasi ga sauran matasa da suke kan gane shaye-shaye?
Ina yawan wannan tunanin, ina la'akari, ina lura da me yasa in wani kamar yanzu wata ta zo ta ga wancan ga shi shaye-shaye ne ya maida ita haka, ita me yasa ba ta ɗauki darasi ba, sai kiga kuma su ma sun je sun shiga. To wannan abin gaskiya yana yawan sa mu damuwa. Za a ce kin ga wani yayi laifi ne ko ke ki gyara, sai kuma kawai sai ku zo ku shige ku haɗe.
Akan yi tunanin cewa matasa su idan an tambaye su me yasa suke shaye-shaye, waɗansu kan ce suna shiga damuwa ne saboda matsi da kuma halin da suke ciki na ƙunci da kuma babu abin yi. Kuna ganin wannan wata dama ce da matashi zai kawai shiga cikin waɗannan abubuwan na laifuffuka, ko ya taimaka wa masu manyan laifuffuka kamar masu satan mutane ko masu sata ko kuma shiga ayyukan satan yanar gizo? Wannan dalili ne.
Bari mu baki wani dan takaitacciyar labari. Wannan wani ne wanda na sani, saboda rike amana an san shi shi baya magana biyu baya magana biyu har ya kai ga lokacin da ya ritaya ofishin shi idan kika zo ofishin shi Allah ya kai daki uku a lokacin da yake director amma lokacin da ya ritaya tsufa ya zo ya kama shi gaba ɗaya pension din shi da gratuity bai kai 40,000 ba kuma sai Allah ya jarabce shi a wata Allah ya jarabce shi da rashin lafiya gashi yana da yara yaran shi kuma kanana ne saboda ya dan dade bai aure ba so bai haihu da wuri ba ya tashi da yaran so lokacin da ya tsufa yaran lokacin suke tasowa ma suke bukatun taimako su kansu idan kika ga yanda rayuwar ta koma in aka ce miki ga yanda yake da
me gaskiya ne shi
wallahi tallahi ba za ki yarda ba akwai lokacin da muka zauna irin muna mai kaman wasa muka ce kaga ka samu dama da ka kwashi kudi ai da yanzu da kana asibiti mai kyau
wato irin tunanin da dai matakan
ne irin tunanin sai bude baki ya dariya sai ce mana in na koma in ce ma Allah ne to kin ga mutum kenan mai tsoron Allah ya danne amma ga karshen shi
wato ƴaƴan shi su kowanne ya
kama ƴaƴan shi suna kallo babu gwamnati ba baban su fara rayuwa ya rike ba amma gwamnatin mata ma manta da shi
saboda bai diban ma kansa ba
bai diban ma kanshi ba to daga nan kina tunani ƴaƴan nashi me tunanin su zai
wato kenan kina ba lalle ne su gina akan wannan tunanin ta baban nasu ba saboda wahalar da suka shiga
saboda wahalar da suka ga ya sha kuma da abinda al'umma ke gaya musu cewa baban ku ba yayi kudi da amma kun gani shi mai gaskiya haka ake fadi a gaban mu har mun sha fadi wai shi mai gaskiya yanzu ga yanda ya kare da ya kwasa da yanzu kuna hawa manyan motoci kuna gida mai kyau da ba ku wahala da shi na ga miki 40,000 mutumin da ya shekara 35 yana wahala da gwamnati ya rike director ya rike mutuncin shi amma ki ji ba yanda ya kare kasashe da suka ci gaba ba haka suke yi ba ko dai ba za a baka kudi ba in ka kai shekara 60 kuma kai shekara 35 kana ma gwamnatin ka bauta ai ya kamata a ce an baka free medication har ka mutu
to wannan hujja ce da zai sa matashi ya shiga cikin ayyukan
ta adalci ai ana kawo miki misalai ne wanda ka iya kawo wannan tunanin kina fahimta
wato saboda gudun wahala
sannan kamar yadda shi Yusuf yayi magana ba za mu ce wannan shine zai zama kamar hujja da zamu rike wajen kare kanmu dan muna abu mara kyau ba amma ai ana maganar me ke sawa me makasudin dalilin da yasa ake yi kin ga na ga yanda wancan yayi kamar yadda ita Asma'u ake fadi cewa tana takeici wancan yayi kaza amma an ga yanda ya kare kuma wani yayi
to duk da cewa akwai wani abin akwai sakamako mara kyau ga duk wanda yake aikata haka amma bai hana matasa shiga
cikin ta waye bai san jin dadi wake san wahala tsakani da Allah ka girma ka ga babanka ana magana a cikin al'umma cewa babanka mutumin kirki babanka ya rike amana amma kana kallo gwamnati ta manta da shi da tsufan shi yana wahala da rashin lafiya
to kenan babu wani hanyar da matashi zai biya ci halas din kuma cikin jin dadi har sai yayi
ai shine
shiga cikin harkar ta ganci
shi da yanda kike so ki rike gaskiyan wallahi talauci bala'i ne maganar gaskiya
kin yarda da sirra
eh ni ma na da cewa
hakan yana da hujja ce da matashi zai rike ya shiga cikin harkar ta'addanci musamman mata
hujja ce ba wai hujja bace ba kamar yanzu zai iya mijinka koma baka koma irin ba tsufa kai ba zai iya kasancewa kana da miji yana aikin gwamnati sai yau ya zo ya mutu ya baka da yara kananu kin ga gwamnatin nan ba za ta yi tunanin wannan yaran meye makoman su ba ko mace ne ko namiji saboda irin haka gwamnati sun fi haka amma ni na san kamfanin da miji ya mutu matar suka zo suka dauke ta aikin mijin kin ga wannan kudin koda ta auri wani
namiji matasa ne da kansu
matasa ne yaranta guda uku ne ma babban ma bai fi shekara 5 ba manyan ta haifi yan biyu sai karamin su to kin gani haka zai kasance koda wani auren ta yi wannan zai dinga taimaka wannan kudin aikin da take yi
zai ya rage
ma yaran kudin makaranta
kuma ya rage mata shiga cikin damuwa har da ta iya shiga cikin harkar shaye-shaye
kuma ya rage mata shiga cikin damuwa ma da za ta iya shiga cikin shaye-shaye saboda aikin ta ma zai zame mata busy ne ba ta ma da lokacin shaye-shaye ko me saboda za ta samu yaran ta tana kula da su yanda ya kamata to an zo an mutu an bakkare yara amma nan yaran da sun saba suna rayuwa da kawayen su cikin jin dadi kuna cin mai dadi kuna cin abubuwa yau baban ku ya zo ya mutu kuma zamanin mu ne yanzu zaki ga idan mutuwa ta faru da kai to kai kadai ta faru da kai dangin shi suna cira hannu ne gaba ɗaya saboda kai mijinka ne mutu ba za a yi tunanin yau yaran nan da dangin mu da yayin mu ya bari ko ko kanan mu ya bari ni suka ci miye makarantar su miye ke din da yake ci kuma zamanin nan ba za ka samu namijin da zai kula ma da yaran ka ba
shi ne ka sake wani sabon aure
ka sake wani sabon aure
shi ne kawo damuwa kenan
shi ke kawo damuwa
a duk wannan abun ya za a mu janyo hankalin matasa yan uwanmu da sun gane cewa fa duk wanda ta je in ta bulla wannan hanyar ba maul min bullewa bace akwai fa rani a ƙarshen wannan hanya
to magana dai da zan yi ni akan jawo hankalin mutane shine mutum ya ji tsoron Allah dan in ba Allah aka je ba to bana tunanin akwai wani abu da zaka ga wa mutumin da yake cikin talauci ko yake cikin bukata sai dai mutum ya sa tsoron Allah ya duba lahirin shi ya kuma hakura da cewa lokacin sa na nan zuwa to in ba wannan ba gaskiya antubinta abubuwan ne kawai sai dai a ce kawai alhamdulillah
to a wannan gaban zan iya cewa gaskiya matasa kamar yadda na faɗa a baya in suka yi la'akari da wasu mutane waɗanda suka yi fafutuka amma ba su samu nasara ba a ƙarshe wannan bai isa ya zama hujja ba saboda in ka duba ta wani bangaren kuma za ka ga akwai waɗanda su kuma wannan jajircewar nasu ya kai su ga samun biyan bukata so in suka kalla ta wannan mahangan za su tabbatar da cewa yadda Allah ma ya tsara duniya cewa wannan jajircewar a mafi yawan lokuta yana biyan bukata yana biya ma shi wanda ya jajirce bukata ya samu ya gai gagacin shi
maganin da ake yawan faɗi da Allah kan yi bature ba gaskiya bane saboda ko su dan gwata da muke gani daga kasa suka fara ba wai sun tashi ne da kudin ba sai da suka yi fafutuka suka samu kudin sosai so abin da yake so yanzu matasa ku jajirce ba wai lokaci ɗaya ne za ku samu abu ba sai kun yi aiki kun nema da kanku kuma mu daina bari ana amfani da mu wajen harkan ta'addanci
sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tattaya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗayansa wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
Somebody